Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a jami'ai a kasar Thailand sun ce an fara aikin ceto yaran nan guda 12 da kocin wasan kullun kafar su daga cikin kogon nan da suka makale ciki. Wasu kwararrun yan iyo 13 daga kasashen waje da kuma wasu na kasar ta Thailand su biyar ne ke wannan aikin. Kowanne daga cikin yara 12 zai samu raƙiyar yan iyo 2. Ana kyautar zaton za a fara fitowa da yaran daga karfe 9 na yamma agogon yankin a yau dinnan Lahadi. An fara ruwan sama kamar da bakin kwariya a arewacin Thailand inda yaran suka makale cikin matsatsen kogo mai zurfi wanda ke kuma kunshe da ruwa. Wannan al'amarin na iya tilasta mu masu ayyukan ceton su ƙara ƙaimi. A halin da ake ciki kuma iskar shaka ta oxygen da ke cikin kogon ta ragu wanda hakan ka iya galabaitar da yaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce takunkumin da aka kakaba ma Koriya ta Arewa zai ci gaba da aiki har zuwa ƙarshe. Wato bayan da aka yi cikakken bincike aka kuma tabbatar cewa an kawo ƙarshen shirye-shiryen nukiliya a ƙasar kamar yadda shugaban ƙasar Kim Jong-un ya alkawari. Da yake magana yau dinnan Lahadi a wani taron manema labarai a birnin Tokyo na Japan da takwarorin aikinsa na Koriya ta Kudu da Japan, Pompeo ya ce, a yayin da muke samun ƙarfin gwiwa sanadiyar tattaunawar da ake yi, ci gaba da tattaunawa bai isa ya zama hujjar ɗage takunkumin ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin ruwan yan yawon bude idon nan da ya auku daura da tsibirin shakatawar nan na Phuket da ke kudancin Thailand ya karu zuwa 41. Kuma jami'ai sun ce gwanayen iyo da sauran masu kai dauki na ta kokarin neman mutane 15 waɗanda har yanzu ba a same su ba. An yi jinyar mutane akalla 12 a asibiti. Jirgin ruwan na dauke ne da mutane 105 ciki har da yan yawon bude ido 93 da ma'aikatan jirgin 11 da kuma wani jagora lokacin da wata igiyar ruwa mai tsawon mita 5 ta tuntsar da shi. Captain din jirgin ya ce baraguzai sun toshe bakin bututun zuko ruwa daga cikin jirgin wanda hakan ya sa jirgin ya karkace har daga bisani ya tuntsire baki daya. Akasarin waɗanda ke cikin jirgin 'yan China ne, don haka shugaban China Xi Jinping ya yi kira ga ma'aikatar harkokin wajen Thailand da kuma jami'an diplomasiyyar China da ke Thailand da su ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin nemo mutanen. Mutane sama da 15 aka kashe, wasu kuma sama da 24 aka raunata a wasu hare-hare biyu da aka kai a jiya Asabar a rukunin ginin da ke kunshe da ma'aikatar cikin gida da ma'aikatar tsaro da ke Mogadishu babban birnin kasar Somalia. A cewar shaidu, hari na farko ya auku ne lokacin da wasu 'yan bindiga suka tayar da wasu manya-manyan bama-bamai a mashigar ma'aikatar ta cikin gida kafin wasu mayaka suka afka ciki. An ga yaƙi na ta tashi a wurin. Shaidu sun ce su ma jami'an tsaron sun kaddamar da hare-hare na taka ma mayakan birki yanda suka kwashe sa'a guda suna ta musayar wuta da mayakan kafin suka yi nasarar shawo kan mamayar. Suka kuma kashe 3 daga cikin su. Shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko har da wani wato ma'aikatan gwamnati. Mutane akalla 49 ne suka mutu a yayin da kuma har yanzu ba a san inda wasu fiye da 47 suke ba tun jiya Asabar a kudu maso yammacin Japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwa kamar da bakin kwarya a cewar kafar labaran gwamnatin Japan NHK. Kafar labaran ta kuma ce mutane sama da miliyan 1.5 sun tsere daga muhallansu. Hukumar kwana-kwana da yaki da sauran bala'o'i ta Japan ta ce an kuma shawarci ƙarin mutane miliyan 3 da sauransu da su ƙaurace ma wurin musamman ma a yankin da kuma ƙauyuka, yayin da ake ci gaba da kwararar ruwa a yankunan yammaci da kuma tsakiyar Japan. Cibiyar nazarin yanayi ta Japan ta yi gargaɗin da a ɗau mataki sosai. Ɗan tawayen da mai dake Afghanistan. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masaronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Kowa kasashen da suka ci gaba a duniya kamar a nan Amurka, ciyar da yara a makarantun firamare da sakandare abu ne muhimmi. Amma wannan sabon abu ne a wasu kasashe masu tasowa kamar Najeriya, inda ciyar da yara musamman a makarantun firamare ta zama babbar hanyar jawo hankalin yara da iyayensu su tura su makaranta. Ko da shike wasu rahotanni suna nuni da cewa da zarar an raba abinci yawa-yawa daga cikin yaran gida suke tafiya. Kan wannan batu na ciyarwa, gwamnatin Najeriya ta ce yanzu tana tafiyar da shirin ciyarwar a dukkan makarantun kasar bayan da aka yi gwaji a wasu jihohi ciki har da jihar Kaduna, inda shirin ya ci kuɗi dala miliyan 10,000 a shekara ta 2016. Da yake magana kan wannan shirin, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya ce da farko an fara shirin ne da makarantu 446, yanzu shirin yana da makarantu 456. Ga rahoton da Iliya Kure ya aiko mana.
We knew that the program would save parents money, expand the demand for farm products, and create jobs for the catering vendors. In a sense, winning for our children, depriving them of hunger, meant winning for our farmers and caterers.
Mun sani wannan shirin zai taimaki iyaye wajen rage kashe kuɗi, zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar amfanin gonaki, ya kuma kirkiro da ake yi musamman ga masu dafa abinci. A takaice, zai kawo ci gaba ta wurin kare yaranmu daga yunwa, ya kuma buɗe hanyoyin shigan kuɗi ga manoma da masu dafa abinci. Hakan kuma zai taimaki gwamnati wajen ɗaukar matsayi don aiwatar da dokar ilimi na bai ɗaya. Amma a hira da wasu mazauna Kaduna, abin da ke faruwa daban ne da zancen da gwamnati ke yi.
To ni a ganina ba a shirya wannan bada abinci a makarantu ma yara da kyau ba. Ya kamata idan za a daga farko an yi mishi shiri mai kyau. Yana da kyau a ba mu yara abinci a makarantu a lokacin break na gama sai abun nan su dawo aji. Idan kuma za a bari sai an tashi ne zuwa kamar karfe 1 sai a bada abinci, sai masu bada abincin bari zaman malamai in ba. Sannan kuma su yaran a neman da za yi a shirya su inda za su ne karɓa abincin su da wuri, su ci da wuri a koma aji. So ni na gani wannan bada abinci a makarantu in abu ne mai kyau, amma in ai mishi shiri mai kyau. In ba yi shiri mai kyau ba, kar ma a fara. Kuma wanda na gani kaman a gefen wurin aikin mun nan, gaskiya ni ban gan an mishi shiri mai kyau ba, saboda yaran abinci ne kawai yake kawo su makaranta. In sun ci abinci sai su tafi gida.
Suna na Rabo Mai Samari. To game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding, ya yi kokari kwarai da gaske. Amma mu iyaye dai muna dan damuwa, domin muna ba mu da isasshen azuzuwa. Na biyu, ba isasshen furnitures. Na uku, ba mu da inda yara suna zuwa bayi. To mu ba mu ce ya yi kuskure ba da ya kawo wannan magana abincin nan, amma roƙonmu dai ya kokari ya tana da mana wa'annan irin abubuwan nan.
Wata malama ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna ta nuna bukatar da yafi dacewa a makarantun primary.
Maimako a basu wannan abincin, muna roko a taimaka a siya musu takardun makarantu domin su textbook wanda za su dinga tafi gida suna karatu suna dan ko assignment na aka basu za su iya duba tuwo nan textbook din da aka basu. Amma in aka ci abinci ne a dinga basu, abincin nan baya taimaka, domin da yawan su ma in suka ci abincin in suka gama za su tafi. Gara mu ma nan cikin birni, amma a kauyuka in suka gama cin abincin nan ba ruwan su da ma karatu sai the next day sun tafi gida kenan. Amma in aka ce a daina wannan kudin nan a converting dishi a ba da shi a siya musu kayan aiki na wanda za su dinga tafi gida da shi, in malami ya ba su aiki su ma je su yi a gida, wannan a gani na zai taimaka fiye da abincin nan. Kuma roƙon mu shine gwamnatin kasar nan su taimaka ma yaya da kujerun zama, domin yawancin makarantun ba kujerun zama. To baka zona ka ji dadi ba ya zaka yi kai rubutu. Muna roka a taimaka a ba ma yayan nan kujerun zama domin aiki ya inganta a wannan jiha.
Tattaro hankalin yara don su koma ajizuwa bayan raba abinci abu ne da ya sha karfin makarantu da dama. Ana gama raba abinci, karatu ya kare kenan a mafi yawan makarantun da na zaga. Dole ne a samu mafita ga wannan in har ana so yara a Najeriya su yi karatu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A jihar Katsina, wakilan majalisar dokokin jihar sun yunkuro wajen ganin an inganta makarantu da harkar ilimi a yankunan da suke wakilta a majalisar. Wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu wakilan majalisar kan wannan kuduri.
Umar Ali Binda shine dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Binda a majalisar dokoki ta jihar Katsina ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar domin daga darajar wasu makarantun primary a yankin da suka dade ba a duba su ba.
Wannan kuduri da na kawo don a daga darajar wannan makarantu a karamar hukuma ta Binda wanda suke kama haka, wato ko Dakwale Primary School wadda take a Bora Ward, sai a Dandoro Primary School wadda take a Doro Ward, sai kuma Jiba Primary School wadda take a Jiba Ward, sannan sai makarantu na gaba da primary wato ko secondary wanda suke kama haka guda uku: Government Day Secondary School Tama a Ward in Tama, sai Government Day Secondary School Shibda a Shibdawa Ward in Shibdawa, sai kuma Government Day Secondary School Dallaji wadda take a Dallaji Ward. Wa'annan makarantu kamar yadda na gabatar tun daga primary schools din, wa'annan primary wasu su ciki an yi su ne shekaru da dama da suka wuce kamar tun lokacin da aka yi UPE. Wannan makarantu wasu su sun samu ƙarin azuzuwa, to amma suna nan ba su samu irin gyara ba. Haka suke hidda ɗalibai, ɗaliban nan suna tahowa daga wa'annan primary zuwa wa'annan secondary schools kamar da na zayyana. Kalilan daga cikin wa'anda suke da bukatar gyara a cikin wannan karamar hukuma ta, da wa'annan primary school din da wa'annan secondary school uku da na zayyana suna da bukatar gyara da kuma kayayyakin aiki, domin kamar yadda na ce duk abu na da dan adam ya gina ko ya kirkira ko ya shimfida yana son gyara bayan wani lokaci. To wannan makarantu sun yi shekarun da suke bukatar wa'annan gyare-gyare, kuma suna bukatar musamman su secondary schools din suna bukatar kayan.
Ka ce makarantun nan da ke yankinka suna bukatar wasu kayan aiki, wani irin amfani kake ganin za su yi ma waɗannan ɗalibai?
Kayayyakin aikin nan wannan shine zai taimaka wajen kyakkyawan koyarwa da kuma koyo ga ɗalibai da su malama.
Ya zaka kutanta mani yanayin da su waɗannan makarantu suke ciki?
Idan kaga hotunan musamman wannan Dakwale Primary School, wallahi abin zaka kai kamar kai kuka, kuma zaka ji babu dadi nan ciki wa'annan yara suke wannan koyo da kuma malaman su suke koyar da su.
To kuma yake matsayin su ƴan uwanka ƴan majalisa akan wannan kuduri da ka gabatar na gyara su waɗannan makarantu na yankin naka?
Majalisa ta yi amsa da wannan matsayi da kuma wannan kuduri, kuma yanzu abin da ya rage shine gwamnati wato ko bangaren zartarwa tura musu domin aiwatar da wannan aikace-aikace.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dandume a majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Haruna Goma ya faɗa mani dalilin shi na gabatar da wani kuduri na gyara masu wata makarantar mata a karamar hukumar ta Dandume.
Dalili na gabatar da wannan kuduri a ƙasa ko in ce muka duniya gaba daya tana kira ga bada muhimmanci akan al'amarin ilimin yaya mata. To ko ba komai ba karamar nasara bace muka samu wanda a kalla kai duba kamar cikin garin na tabbata mun yi bincike ba dauki yan primary one ba akwai daliba sama da 800 a cikin wannan makaranta wanda yanzu ina mai tabbatar maka sun kai 1000 da wani abu. Adan alfahari ne a matsayinmu na mutanen arewa wanda da ana yakamar ilimin yaya mata kuma an yi kira ga iyaye da su bada goyon baya ga ilimin yaya matan nan kuma sun tashi tsaye da kawo yaran su makaranta. To kaga tunda mun samu wannan ci gaba ya kamata ya zama mana mu sauke nauyin da Allah ya dora mana na kira ga gwamnati da ta duba wannan abu ta duba wannan al'amari ta dauki matakin da ya dace.
Alhaji Haruna Goma ya shaida mana cewa makarantar ta ƴan mata dake a karamar hukumar tasu ta Dandume tana fuskantar wasu matsaloli da dama.
To makarantar tana fuskantar matsala babban matsalar da yilishin azuzuwa na biyu ana ma neman karin malamai a makarantar. Ya kamata a ce su yara tun suna kanana mata mun koya musu tarbiyya hatta wuraren da za su tsugunna galibi a waje suke tsugunna. To in kaga yarinya tun tana karama ta kan gari ba ta jin kunya fitin tsareci ta kaga wannan ba abu bane wanda kowa zai so a ce eh shi ta saba da haka. Shi yasa muke son gwamnati ta dau matakin gaggawa don killacewa da gina azuzuwa kuma da ƙara makiyoyi a cikin wannan makaranta.
Bello Abdu Dan Musa shine shugaban committee ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dan Musa shi ma ya nemi gwamnati da ta gina masu makarantar sakandare wanda a cewarsa makarantar sakandaren dake da ita ta samu cinkoso inda da yawa wasu in sun kammala makarantun primary ba su zuwa makarantun gaba sai dai in sun samu ta kwana.
Ba daga daraja bane ba gina sabuwa ce junior day secondary school saboda ita wannan makaranta an gina tun 1979 yau kaga kusan shekara 40 kenan kuma a lokacin the whole Safana district ita kadai muke da ita har ɗan Safana nan suke karatu. To yau makarantar nan ta cike ta kai matsayin ma makarantar za su dauki yaran ba inda za su sanya su. To shine na ga ya zama wajibi mu nemi gwamnati ta yi mu tuma sakandaren wanda za ta rika yaya ɗaliban za su je ita wannan makaranta. Domin har yanzu ita wannan makaranta tana da primary school din dake ba ta ɗalibai. Ka ko yanzu akwai primary school alƙalla wajen 20 wanda ɗaliban da suke yayewa nan kawai suke iya tafiya. Sai ko wanda Allah ya ciyar ya tafi makaranta kwana. So kaga akwai buƙatar wannan makaranta a wannan yanki domin ba da gudunma ko kuma ƙara ba da gudunma dangane da haɓaka matsayin ilimi a wannan karamar hukuma ko kuma a cikin garin Dan Musa.
Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Mani a majalisar dokokin Alhaji Aliyu Sabi'u Muduru ya bayyana fatan shi akan yunkurin kafa makarantar kiwon lafiya a yankin na karamar hukumar Tamani.
Fatan da nake ga al'umma karamar hukumar Mani ni na isar da sako na azuran majalisa na kuma abinda Bature ke ce ma primary assignment wato in ga cewa an na isar da korafi kuma ya shiga cikin kasafin kuɗi. So execution wato tabbatarwa yana bangaren majalisar zartarwa ina roƙon waɗannan bayan Allah su ma su ainihin ƙara zage damce kamar yadda san suna yi.
An ce wannan makaranta ba a mazabar kaza a kafata ba Tamani za a kafata ne a can yankin Funtuwa koya wannan lamari yake.
To abinda na sani dai a matsayin dan majalisa wani shine za a yi makarantar lafiya guda biyu za a yi school of nursing wato makaranta ta ainihin kula da koyon aikin jiya da ainihin kula da marasa lafiya. Saboda haka abinda na sani yake a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine za a yi makarantar nursing a Funtuwa za kuma a yi makarantar midwifery a Mani.
Zardin Salu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kullum muhimmancin ilimin ɗiya mata baya misaltuwa ga ci gaban al'umma kamar yadda wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya sake dubawa a cikin wannan rahoto.
To harkar ilimin mata dai yana da matukar muhimmanci ta duk in hanyoyi da dama idan mutum ya yi la'akari da su tunda kan zamantakewa da ma yadda ma za ta iya kulawa da kanta. Kuma don jin kwagwab ya sanya na sami wani tsohon malamin makaranta wanda yanzu ma a halin da ake ciki shugaba ne na ɗaya daga cikin makarantun sakandare da ke nan Kaduna. Malam sunanka?
Sunana Alhaji Usman Hassan, principal na Government Secondary School Angon Shanu.
To ina mai kokarin da muke na ilmantar da mutane game da muhimmancin ilimin yammaci. Munan arewa ana da dan sakaci haka. Wadanne irin tsokaci ne zaka yi game da muhimmancin ilimin yammaci wanda zai sa mutane su canza ra'ayinsu na cewa ni ba ni son yata ta karatu ko ga dalili?
Wallahi akwai muhimmanci da yawa game da ilimin yammaci. Akwai ma magana da ake cewa ka ilmantar da yammaci kamar ka ilmantar da ƙasa baki ɗaya ne. Yanzu dai in ka je asibitocin mu yawanci za ka ga cewa waɗansu abubuwa da ake yi na duba mata ga maza da suke, amma ka samu mace ta abun nan ka ga na gurin an tsare mutuncin mace an kuma tsare mutuncin mijinta ma. Sannan kuma akwai gurare da yawa da zaka duba ga muna buƙatan ƴaƴanmu su je su yi wanda yake mai muka faɗa yayin muka karanta to alhamdulillah. Kai ko a gida za ka ga idan mace tana da ilimi to yaranta da suke da su a gida tarbiyyar su tsaftar su da sauran abubuwa da suka shafi gida za ka ga daban take da wacce bata da ilimi. Saboda haka nan kaga a cikin gidanka ma yana da kyau a ce matarka ta yi ilimi ya zaka irin makarantu da muke da su wanda suke kula da mata a nan musamman a Malam Kaduna za ka ga wato irin ilimin da suke bayarwa akwai bambanci. Kuma alhamdulillah muna da kira ga mutane kamar yadda aka farka ina kala farkawa a ci gaba da ilmantar da yammaci saboda ilimin ta yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kuma ba wani bambanci a ce a karatun addini daban karatun boko a dukkan su ilimi ne wanda yake malumman mu da sauran pastoci da sauran duka bangarori suna kira da kai ƴaƴan nan a ji a ilmantar da su mata saboda ƙasa ta ginu al'umma ta ginu. Ko bankin nan ka je man Alhaji Sani za ka cewa wato wacce za ta je ta cika ainihin takardar da ta fito da kuɗi ko ta shigar da kuɗi idan ba ta da ilimin ya za ta yi sai dai ta nemi wacce za ta saka mata in ta je rubuta wannan ta rubuta mata abin da bai dace ba fa aka zo aka bin aka ga an samu matsala. Saboda haka nan ilimin ta in tana da shi kamar yadda kai magana shanin na polio da sauran alluran da ake yi mata da mai ilimi sai ta fita da wanda ba ta ilimi ta shiga gidanka ta yi magana ko da gidan babu wanda take jin Hausa ko abin ta yi magana ta abin nan. Kuma ita wacce za a zo a samu ta ga wacce ce Bahaushe ko mai ilimi sai ta fi sakin jiki da ita da ta ba ta duk abin da take bukata. Haka nan a banki idan ta je za ta iya daukan biro ta rubuta ta komai da komai ta fitar da abin da take so kai in ka ajiye su ɗaya da ɗaya mallam ga mai ilimi ga mara ilimi wallahi a gurare daban-daban sai ka bambanta su da yawa.
Usman Dan Hassan principal na makarantar Jekaka Dawo da ke nan Gwayin Shanu Kaduna. Na kuma sami wata tsohuwar malamin makaranta Fatima Abdu Kazaure.
Gaskiya ba wa yammace damar ilimin samun ilimin nasara yana da muhimmanci kwarai da gaske. Akwai bambanci tsakanin macen da ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta ba. Na farko zan zamantakewa na da mijinta za su samu kwanciyar hankali za su fahimci juna za su zauna lafiya in tana da ilimi ko kuskure ta yi za ta fahimta in yi mata magana ba za ta hargitsa kaza 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 ba. Amma in wanda bata ilimi bane ba zama ta kwanta da hankalinta ba balle ta fahimci me mijin yake faɗa balle ta gyara kuskurenta. Na biyu wajen kula da ƴaƴa in kamar tsaftar jikinsu ta hanta musu wanka ta gyara su ta hidima kansu makaranta to kaga duk wannan in ban ba ilimi gare ta bata damu da ilimin ba bata san daɗin ilimin ba balle ta yi azama shirya yara bari su tafi makaranta kada silati in silati za a darasi ba sana'a wannan duk bai dame ta ba. Kana wajen tsaftar gida ha'ilau ta san da za ta tsafta gidanta ta yi shara wannan tun muna makaranta ma wanda suka yi boarding school sun san irin waɗannan abubuwa a portion ake raba mutum kowa saboda tsaftata waje to wannan ta taho da shi har gidan mijinta ta san yadda za ta gyara komai bayi ta san za ta wanke ta san za ta shirya gadon mijinta ta san yadda za ta yi amfani da kaya a kitchen komai an sani da mutum a makaranta mun karanci waɗannan. Kana lafiyan yara ta san asibiti ba su lafiya zan ta azama kai su asibiti idan likita ya rubuto magani ta san irin adadin maganin za ta basu in na shafawa ne ta sani in na sha ne ta sani in cokali ɗaya za ta bayar ta sani in so biyu za a sha a rana ko so uku ta sani. To ko waye nan ta zamani aka bugo sai ta ce wake magana ko kuma da Allah duba mun waye ya bugo mun ko kuma duniyo mun sunan wance da Allah zana so in kira ta. Ka gani so ilimi yana da amfani wurin ƴaƴa mata sosai kwarai da gaske saboda haka da Allah iyaye su ba da muhimmanci wurin sa ƴaƴansu makaranta.
Fatima Abdullahi Kazauri tsohuwar malamin makaranta a Kaduna Najeriya. Ita ko malama Bilkisu Labran ƴar Adua ga abin da take cewa
yana da muhimmanci sosai musamman ta wurin mako ta bangaren siye da siyarwa tana da ilimin da za ta yi amfani musamman ga wayoyin nan da ake amfani da su za ta iya tallata komai nata. Kaga ba ilimi ba za ta yi wannan ba amma inda ilimi ta san yadda za ta saka kayanta ta tallata shi a siya ta karbi kudin ta waya ta tura musu kaya kuma diddai ta wayan za a yi wannan amfani da shi.
Bilkisu Labran sanin shi malafashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Haka zalika ilmin share fagen shiga primary sannan hankali ya samu karbuwa. Amma galibin wadanda suke amfana da shirin sune iyaye mazauna birane da manyan garuruwa. Ya batun yara kanana da suke yankunan karkara fa. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aika mana.
Sabon fagen yada ilmi ga yara wato sashen share fagen shiga primary bangare ne da ya zame tilas amma kuma ya fi samuwa ne ga masu hannu da shuni da ma akasarin mazauna garuruwa da birane. Wannan al'amari yasa aka sami yawaitar tambayoyi dake neman bayanai. Alal misali, ko aka yi gangami na musamman da sanar da mazauna karkara muhimmanci da fa'idar sa ƴaƴan su waɗannan azuzuwa. Malama Comfort Adada na kwalejin ilimi dake zin a jihar Taraba masaniya ce bisa ilimin yara kanana.
Yes now. You see.
Kware kuwa. Kaga a sashen ilimin yara na makarantar nan yayin da muka horar da ɗalibai akwai bibiya da muke yi wanda ita kuwa asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke sa ido. Haka ma hukumar ilimi bai ta jiha suna da jami'ai masu rangaji don tabbatar da ƙaddamar da wannan tsari. Saboda haka ba kawai muna koyarwa ne mu kuma manta ba mukan yi bibiya don tabbatar da an kaddamar. To malama akwai jama'a da dama dake zargin rashin kwararrun malamai a wannan fannin. Muna da horar da malaman koyar da ƙananan yara. Muna da shi a kwalejin ilimi kuma ina ganin an kafa sashen koyar da wannan tun shekarar 2008 kuma mun yaye horarrun malamai kuma ina shaida maka yanzu haka dalibai da ke karatun ilimin share fagen shiga primary sun tara 167 iyaye ma na turo ƴaƴansu don su karanta wannan darasi saboda wayar da kan jama'a da aka yi don haka muna horar da su a matakin kwalejin ilimi kuma bitoci da muke gudanarwa tambayi waɗanda a da ba su da sani kan wannan fanni a karatunsu ta kwalejin ilimi ko ta jami'a mukan tara su don ilmantar da su.
Now bring them at the workshop level to enlighten them since they have found themselves teaching this kind of people.
They need to train. Za mu horar da su ta gajerun kwasa-kusai abu ne da muka yi a kowace shekara. Wannan shi ne shekara ta 10 da nake gudanar da wannan. Yaya su ko malaman makarantu masu zaman kansu wato makarantun kuɗi? Kaga waɗanda suka tsara gudanar da waɗannan bitoci ba za su so a kashe kuɗaɗensu bisa jaurar neman riba na wani ba. Amma abin da muke a jihar nan makarantun kuɗi kan gayyace mu mu horar da malamansu mukan yi kamar a watan Disamba da ta gabata mun gudanar da irin wannan ga wata makaranta koyaushe muka samu gayyata muka je mu gudanar da bitoci.
Mutane danan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu dai ga tsari ba sai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba dan jarace
da potepo lokacin tsikinte sati wanne ba kai a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'un kanana ana nan analiya kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birni kabi akwai daya da guso kasashen kahin
garaba sai gwadaba din ta da kwanta gora hanne na daga tutuna samu kai mene kai
baba sakandare dan mu akwai na ko
Masu sauraro da wannan Allah ya kawo ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, a huta lafiya.